This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da sake kasancewa da mu masu sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 27 ga watan Mayu shekarar 2024. Yau take ranar yara. Bayan labaran duniya za mu ji mahangar wata mai fafutukar ganin an baiwa yara mata ilimi a game da haƙoƙin yara wanda shine makasudin keɓe wannan rana don yara. Kamar kowace ranar Litinin yau ma Mahmud Kwari yana nan tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Sannan kamar yadda muka alƙawarta, a yau ne za mu buɗe muku layi ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku, inda a yau za mu mai da hankali akan wannan rana ta yara wanda aka keɓe domin karrama yara da kuma tabbatar da kare haƙoƙinsu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +202 980 685 0. Lambar da za ku kira kuma ita ce 202 980 685 0. Kada a manta sai an danna lambar alamar plus kafin a danna lambobin. Yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matuƙar muni a doron ƙasa bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa, wanda jami'an lafiyar Falasɗini suka ce ya kashe aƙalla mutane 35. Bayanan da ke fitowa daga Rafa game da ƙarin hare-hare da ake kaiwa akan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai tada hankali sosai, a cewar hukumar ta UNRWA. Rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tana nazarin wani lamari da ya faru a Rafa bayan rahotannin da suka ce wani hari da Isra'ila ta kai a jiya Lahadi ya kashe wasu manyan jami'an Hamas guda biyu, kuma gobara ta tashi a wurin. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya wato sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kaiwa sojojin Rasha hari a ƙasar Rasha. Yana mai cewa matakin ya rage wa sojojin Ukraine ƙarfi wajen kare kansu. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai a Bulgaria, Stoltenberg ya ce mamayar da Rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne, kuma Ukraine na da haƙƙin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen Ukraine. Stoltenberg ya ce muna gani a fili ƙararra yadda ake yi a Kharkiv. Sojojin Rasha suna kai hari a tsallaken iyakar Ukraine daga yankin Rasha, kuma fagen dagara na kusan a bakin iyakar. Idan ba za ku iya kai hari kan sojojin Rasha a ɗayan gefen ba saboda suna tsallaken iyaka, to lalle an rage ƙarfin sojojin Ukraine na kare kansu, a cewar Stoltenberg. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa jihohin da ke tsakiyar Amurka a ranar Asabar ɗin da ta gabata, ta kuma kashe mutane aƙalla 20 tare da jikkata ɗaruruwan wasu. Gidaje sun lalace a jihohin Texas, Arkansas da Oklahoma, kuma dubban mazauna yankin sun rasa wutar lantarki a ƙarshen makon da ake bikin ranar tunawa da sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga. Mutane 7 ciki har da yara 2 sun mutu a gundumar Cook da ke jihar Texas bayan da mahaukaciyar guguwa ta ratsa wani ƙauye a kusa da wani wurin shakatawa, a cewar babban jami'in 'yan sandan gundumar. A Arkansas, mutane 8 ne suka mutu, a cewar gwamnan jihar Sarah Huckabee Sanders a wani taron malima labarai a jiya Lahadi. Shugaba Joe Biden ya yi bikin ranar tunawa da zaratan sojojin Amurka da suka raga mu gidan gaskiya, wato Memorial Day, da alƙawarin cewa Amurka za ta ci gaba da dagewa, wato za ta ci gaba da yin kokarin da take yi saboda kokarin da su zaratan suka yi, da yake gabatar da jawabi a wani taron bikin na ranar a makabartar sojojin kasar da ke Arlington a jihar Virginia. Biden ya ce dole ne kowane zamani ya tabbatar da cewa sadaukarwar da sojojin suka yi ba su yi ta a banza ba. A wannan ranar mun sake haduwa don tunawa da kuma sake daukar alkawari akan makomar da suka yi wa gwagwarmaya, wato makomar da ta kafu bisa 'yancin bil'adama, demokradiyya da kuma daidaito, ba don wasu ba amma don kowa da kowa a kasar.
A gaida Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To, kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon gabatar da shirin, yau take ranar yara a Najeriya, ranar da aka keɓe don karrama yara manyan gobe da kuma jan hankalin al'umma kan abin da ya shafi rayuwarsu. Hajiya Maryam Garko, shugabar wata kungiya mai zamar kanta da ke fafutukar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ake kira Lespada, ta bayyana mahimmancin wannan ranar da kuma yadda za a yi amfani da ita wajen kare haƙoƙin ƙananan yara.
Sunana Ambassador Maryam Hassan, shugaban kungiyar Lespada, League for Societal Protection Against Drug Abuse, da take wayar da kai akan illolin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ta'ammali da shi, da kuma taimakawa waɗanda suka samu kansu a cikin halin shaye-shaye, da kuma kai yara makarantu da kuma samu musu abinci.
Menene ra'ayinki game da irin kulawar da ake baiwa yara ko kuma kalubale da suke fuskanta dangane da haƙoƙinsu da kuma kulawa, ilimi da dai makamantansu?
To, gaskiya yanda kowa sani, yau ne ranar yara, kuma akwai kalubale da yawa tunda kowane yaro yana da haƙƙinsa, wanda yake buƙata a ce lallai ya samu wannan haƙƙi amma kuma bai samu. Idan muka dauka kamar a harkar ilimi, an kiyasce cewa miliyan 20.1 yara suna nan babu ilimi. Akwai matasa, akwai yaran, amma kuma akwai ƙalubale da yawa wanda ya kamata yaran nan a ba su haƙoƙinsu. Akwai yara da yawa wanda suna nan yunwa ya adage su, babu abinci.
Yanzu haƙoƙin kenan kike magana akan su?
Yawa, haƙoƙin yaran nake magana, wanda kowanne yaro yana da haƙƙin cewa a bashi ilimi na farko. Harkokinmu na ƙungiya mun jeje makarantu, akwai garin da ko kuma in ce yake ƙauyen da yaran mai an ce akwai abinci da za a ba su a rana, sannan za su karatu.
Kina ganin yunwa yana daga rashin samun abinci?
Ai, sai ka ci abinci ka ƙoshi, sannan ma za ka yi tunanin wani abu. Wasu yaran su ne za ki gansu suna barace-barace, wasu suna nan ba ma barin suke yi ba, sun fito ne su ba yanda za su yi, sun fito suna neman wa kansu yanda za su yi su ci abinci.
Idan kika ce ba a sauke musu haƙoƙi ba, akwai haƙƙi na iyaye, akwai haƙƙi na gwamnati a matsayinta ne kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙin 'yan anguwa, ina ne ake gazawa kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yara sun samu kulawar da suke buƙata?
Mu fara da gwamnati. Na ɗaya dai, abu mafi muhimmanci shine gwamnati ta ba da tsaro a ƙasa. Idan akwai tsaro, to abubuwa da yawa za a same su, saboda rashin tsaron nan ya sa yara ba dama su je makaranta. Iyayen yara ba za su je gona ma su yi noman da za su ciyar da kansu su ciyar da 'ya'yansu ba. Su kuma iyaye, akwai dalilai da yake hana su su sauke haƙƙin 'ya'yan nan. Babu abinci ba da gamsu. Ina emphasizing ne on abinci, saboda yana da muhimmanci. Sai ka samu waɗannan abubuwan hankalinka a kwance, ka samu abinci ka ƙoshi, sannan ma ilimin ma da kake nema ma zai zauna ya.
Thank you.
To kafin mu kawo muku wannan tattauna da Hajiya Maryam Garko shugaban Lespada akan haƙoƙin yara sakamakon wannan rana ta yara ta duniya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan rana ta yara. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar plus 1 202 980 580. Lambar da za ku kira kuma ita ce alamar tarawa 1 wato plus 202 980 580. Masu sauraro, idan kuna sauraron mu, wannan ne lokaci da za ku iya kira ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wannan rana ta yara wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ake karrama yara a wannan rana domin tabbatar da haƙoƙinsu da kuma mai da hankali akan al'amura da suka shafi su. Masu iya magana dai sun ce yara manyan gobe. To dama ta samu masu sauraro, idan sai a gwada a kira lambar da za a kira ita ce alamar plus 1 202 980 580. To da alamu mun samu wani daga Niger. Wa muke wake kiran mu daga Niger?
Kuna tare da wani mai sauraron ku Abdul Kasko Unguwar Wadata ta wajen gure Niger.
To malam Abdul Kasko, kaji maudu'in da muke tattaunawa akai akan ranar yara.
Kare ko nayi sauraron shi sosai kuma naji dadi da kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu. To ni abinda zan cewa dai bisa ga wannan rana ta duniya ta kare haƙin yara a Najeriya. Abinda zamu ci shi dai zancen tarbiyya haƙi ne wanda yara ta ga kan kowa. Ba wai magabata kadai ba, dole uwaye sai sun ba da goyen baya saboda yaro dai na kowa. Kuma amana ce Allah ya bamu, dole sai ya tambaye mu kiwon da Allah ya bamu. Kenan yau gwamnati ta hiddo makarantun nan boko a sa yara su dauki ilimi. In ba a sa su sun kai karatu ba, shi zai sa su su shiga yanayin shaye-shaye wanda bai da kyau, tarbiyya wadda ba ta da kyau.
To har yanzu dai mun gode sosai malam Abdul Kasko. Har yanzu dai muna Niger din, wa muka samu a wannan karo? Wake kan layi daga Niger?
Malam Ali gabana kula murri arewa anan dogon da cikin jamhuriyar Niger.
Malam Ali,
wannan maulidi da kun ka bamu
haka
tattauna daga harkar muhara ta wajen harkar yara, tattalin yara.
Na'am.
Kullum cikin duniya anan Niger tana taimaka kama yara kwarai. Sai da munan Niger, idan an kace ga wani tallafi wanda ya kamata a kai mata yara, kinan ba a sa shagurori na kwarai wanda za su kowa su kula da yara. Ya kamata kina da fili na yanka.
To ta yaya kake gani za a dakile wannan matsalar?
A komo a sa shiga hannun uwayen yaran nan abin da suke hannun su. Na gode mu da America, umma malam Ali da gudun wanda a cikin jahohin Niger.
To godiya muke malam Ali, wa muka samu daga akan layi yanzu? Wake kan layi? Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Alhaji Yahaya Muhammad, mai cin gane tukuri karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai yau?
Na ji sarauto. Da farko dai ina miƙa godiya a gare ku da kuka dawo mana da wannan fili da kuka daɗe mana kira sosai, muna jin daɗi. Amma daga baya kuka ɗauke domin daɗi, muna godiya a gare ku. Allah ya sa a dore har abada.
Amin.
sannan kuma
wannan Alhaji Haya
ake magana akan
yara
amma ina ina ji
to ina jin ka
wannan
ina ji ka ci gaba
yawa to ina magana akan wannan rana na yara akan wannan rana na yara da aka kike ina tare kira da gwamnatin tarayya a cikin da suke ba ɗan makarantu da aka dena a dawo da shi domin wannan ya sa an samu karuwan talibai da yawa a makarantu da mutanen da suke cin zarafin yara musamman ƙanana ya kamata yin tsoron Allah ki bari sannan kuma irin yawan abubuwan da ake tsora ma yara da yara suna talla ƙanana a bakin hanya ba makaranta ana magana a arewacin Najeriya ne ko ina yawan yara wanda ba sa zuwa makarantar boko suna so gwamnati ta taimaka domin wasu iyayen ba su iya ɗaukar ɗawainiyar karatun nan suna so gwamnati ta taimaka haka na yadda ta saba daga makarantar firamare har sekondare har zuwa yunibasiti don wasu ƴan siyasa sai su zo su riƙa yin alƙawari su yi karatu har yunibasiti kyauta amma a zo a kasa firamare.
Mun gode sosai Alhaji Haya da wannan gudunmawa da ka bayar yanzu kuma za mu nufi jihar Nasarawa wake layi daga jihar Nasarawa.
Da mataimakin sakatare na kungiyar mai da nasara ne Bashir Tela daga nan lafiyan Bari-Bari.
To Malam Bashir ka ji maudu'in mu.
Muna cike da farin ciki da wannan dama da suka ba mu kuma abin a yaba ne. To dangane da bikin ranar yara ta duniya wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma ya nuna mana jama'a yana da kyau yaro dai na kowa ne ba wai wanda iyayen da suka haife shi ne kawai nasu ba saboda su iyayen sai ga wani a waje ma ya amfane ya amfane shi fiye da su iyayen to saboda haka duk inda muka ga yaro da taimaka mishi mu tallafa mishi sannan su iyaye haƙƙi ne da yake kansu wajen ganin sun ba su tarbiyya da sa su a makaranta da kuma neman musu sana'o'i muna fatan dai iyaye ana jin wannan kiraye-kiraye.
Malam Bashir yaya kake kallon kamun ludayin gwamnati kan yadda take bibiyar al'amuran haƙoƙin yara?
Eh to abin da sauki ne da ma ce suna yi 100% ba saboda waɗansu gwamnatocin sun ɗauki nauyin karatu su da yara ƙanana waɗansu kuma ba su ɗauka ba musamman ma su zababbu kamar 'yan majalisu da sanatoci da zai saurin sako masu kokari to dai ana dai kokari dai bari mu ce ana yi 100% ba muna so dai a kara saboda yaran nan shine manyan gobe kuma su shugabannin nan suke yanzu ba sa nan yaran ne da rana za su gaje su.
Na'am to godiya muke Malam Bashir to yanzu kuma za mu nufi Patuskum a jihar Yobe wake kan layi daga Patuskum.
Assalamu alaikum sunana
yaya suna
Malam Gambo Barau Fatasu tsohon mai sauraron ku ne.
To Malam Gambo ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai ranar yara ta duniya.
Eh alhamdulillah yau ranar yara mun tattaya su murna da wannan rana ta su amma abun bakin ciki abin ta kai shi yara yanzu a makaranta ba sa samun walwala yadda suke so sai ka ga.
Daga ina ake samun barakar ina ne ake samun matsalar?
Yawwa wajen ɗaukar ɗawainiyar yara na makaranta za ki ga yara a aji samanin da yara 50 ta ina karatu zai don Allah da Annabi. To da haka mu shawara ta da nake bayarwa ya kamata gwamnati ta gyara wannan al'amari.
Mun gode sosai Malam Gambo da wannan gudunmawa naka da ka bayar kuma wannan shi ne kiran da za mu iya ɗauka na ƙarshe a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wani damar. To masu sauraro muna matukar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira kuma suka bayyana ra'ayoyinsu gobe wa rana ne da za ku samu wani damar. To yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirinmu na gaba wato 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci.
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
An huce yawo shi zamna ƙasa yana karatu.
Wasan da ƙasar Nijar yau shekara 13 baya yanda ilimi ta tabarbare.
Ƙungiyar Rotap da ta yi wannan taro. Mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah.
Masu ruwa da tsaki kenan a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar ke ƙoƙarin lalubo hanyoyin tabbatar da haƙƙin samar da ilimin zamani ga 'yan kasar musamman ma kananan yara.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more 'yan
madalla. Masu ware batun samar da ilimi ga 'yan ƙasa musamman ilimin sana'o'i a matakai daban-daban na jerin muradin nan guda 17 na ci gaba mai ɗorewa da ke cikin daftarin nan da ƙasashen duniya suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin daftarin an baiwa kowace ƙasa dama ta tafi ta aiwatar da wannan ƙuduri domin cimma wannan muradi gwargwadon iyawarta. Kuma tun a wancan lokaci ne kasashe da dama suka dukufa wajen hada karfi da karfe da masu ruwa da tsaki domin cimma nasara. Jamhuriyar Nijar na cikin kasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari, kuma ko a makon da ya gabata an yi taron masu ruwa da tsaki kan yadda za a farfado da kima da darajar sha'anin koyo da koyarwa a makarantun boko na kasar, musamman jihar Tawa, da nufin tabbatar da haƙƙin nan na samar da ilimi ga 'yan ƙasa. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya halarci taron, kuma ga rahoton da ya hada wa wannan fili.
Taron da ya wakana ne a garin Tawa, inda kungiyar Taro Tabta hada mahukumta, kungiyoyin fararen hula da malaman makarantun nan boko da na uwayen dalibai da sarakunan gargajiya da NGO ko ONG da proje-proje masu kawo tasu gudunmuwa domin samarwa sha'anin bokon kasar sabuwar tafiya, kasancewa an share shekaru masu tarin yawa abin na kasa ga biyan bukata dauko daga bangaren gwamnati zuwa uwayen dalibai. Isami Ciroma Muhammadu ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar Taro Tab da ke son kawo nata kokari na cigaban kasa a wannan gabar ta karatun boko.
Ba da horo bisa kan sha'anin ingantar da ilimi, musamman fannin kara kudade a cikin sha'anin ilimi da ilimi karamin ilimi da ilimin koyon aikin hannu, musamman inspector na education da NCPC da wasu kungiyoyi horon hula wanda suke taimakawa ta hiyar da sha'anin ilimi.
Ita dai wannan matsalar ta shafi primary, secondary da ma jami'a, shi na sa aka kullo a kasar da wani sabon salo na tilastawa kananan hukumomin kasar kara kudade da za su tallafa wa sha'anin bokon kasar a yankunan su. Shi yasa ni tambaye kamarad Alhassan Abubakar na kungiyar malaman makarantar boko yan kwantaragi ko shin sun gamsu da wannan sabon salon.
Ya danganci da irin yadda su suka baiwa ilimin muhimmanci da kuma zumar da za su bada domin wannan abun ya nasara. Me yake sa kowane lokaci in an yi shi za a samu dangarda? Saboda ra'ayoyi na mutane ba su mai da hankali waje guda ba na ribar jama'a, sai dai so tari ribar mutum guda. Shi dai za ka tunani abin da za ka samu sabanin abin da al'umma za ta samu gaba ɗaya.
A cewar Muhammadu Abubakar mai inkira hamma, shugaban wata kungiyar uwayen 'yan makarantar boko ko jazz, da ke cewa fa ba nan gizo ke saka ba, saboda wannan hanyar da an ka ɗauko a nasa ganin ba za ta hidda sha'anin bokon kasar ba daga cikin mawuyacin halin da ya samu kansa a ciki.
Kullun ayyamai su ne ke tahowa su zo su ce da sunan jihar Tawa bisa fannin ilimi ga abinda sun ka zo sun ka wallafa ma uwayen ɗaya. Wannan tabo ba a biyo hayyar da kwata-kwata ba za a samu ilimi ya ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu. Abubuwa ne zuwa uku. Na farko, mushanni sai an ba su horo na wanda ya kamata. Na biyu, adiba a gwar za ya ƙara musu albashi. Abu na uku, ya kamata a cikin birane an huce ya yawo shi zamna ƙasa yana karatu, an huce yawo ya tsaya cikin kalastakara ana ba shi karatu. Kenan tanki wannan mutane ba a ba su muhimmanci ba. Ilimi a cikin wannan ƙasa namu ba ta yi waya buƙasa.
Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa, shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu.
A nasa bangaren Abdulaziz Musa Abubakar, magatakar nan kungiyar malaman makarantar boko yan kwantaragisi na Separation birnin Kwanni, cewa ya yi siyasa da Turawa da ma rashin ɗaukar malaman boko yan kwantaragi a matsayin na dindindin na ɗaya daga cikin abinda ya sa sha'anin bokon kasar ke cigaba da tabarbarewa.
Ko san da ƙasar Nijar yau shekara 13 baya yanda ilimi ta tabarbare, mu a kanmu ba ɓoye ne kungiyar mu haɗin guyan kungiyoyi na makarantun ne mu yi ta kokuwa dan lokal ta zo biskan yanda an kasanta na bada horo na gaske sai gashi yanzu kuma kan siyasa ta kare abun ta rushe mutane ko da lokacin na rota bu lokacin nan ma suna kokarin su tare da haɗin guyan tunda suna formen kungiyoyi namu na sindika ana haduwa da su suna kama ko da har transformation ne suna yin shi na mambobi
wani uban dalibai a wurin taron yayi kira ga hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar da su kara azama don karawa sha'anin karatun bokon kurjini da bunƙasa shi a kowane bangare
to sunana nima Alhaji Ali Abdul dan mai waina mu ne uwan yara ƴan makaranta kungiyar rutab da tayi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah kamar yadda irin karatu yake ta kuma baya shi ta gaba shi dawo gaba yanzu an samu ga kungiya ta samu ta yawan ga zama ta ruta to shine muke tunanin nan gaba abinda za a zakuwa beyond the zibiwa baya sai ya hina horku ba
kasancewa mafi yawancin ire-iren waɗannan tarurrukan na zama dandalin shan shayi ne yasa waɗansu ke ganin ko a wannan karon ma yar gidan shi ce ko da yake a cewar Basiru Kadi Ummani na kungiyar Sizas Niger ta malaman makarantun boko akwai alamun wannan karon lamarin zai canza
mutane suna yawan haduwa yawan taro amma kuma sai kaga kamar taron bai aihwar da dama ido amma ga wannan lokaci ina tsammanin yanzu za a samu canji yanayi ga wancan lokaci abubuwa na ake na siyasa wanda ga sa ai zaman dan siyasa ne dan su ja hankalin mutane
da kammala taron na kwanaki biyu da fatan kananan hukumomin kasar su kara kaso 2 cikin 100 na kasafin kudin su a fannin ilimi yayin da kungiyar taro ta dauki alƙawarin gaba tarwa mahukuntan kasar da shawarwarin da jama'a suka bayar a wurin wannan taron
masu are karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa
to a gaida na Kwari da tawagarsa kafin mu yi sallama da ku yanzu ga labarai amma wannan karan a takeice
A yau Litinin hukumar kula da ƴan gudun hijirar Palestina ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Palestina suka ce ya kashe akalla mutane 35. Bayanan da ke fitowa daga Rafa game da ƙarin hare-hare da ake kaiwa akan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai tada hankali sosai a cewar hukumar ta UNRW. Rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata. Sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kaiwa sojojin Rasha hari a ƙasar Rasha. Yana mai cewa matakin ya rage wa sojojin Ukraine ƙarfi wajen kare kansu. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Bulgaria, Stoltenberg ya ce mamayar da Rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma Ukraine na da haƙƙin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen Ukraine.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma zamu karkar shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau Litini. Sai a tara da mu zuwa mako su zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikin mu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.